Yau da goyi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu gaba daya ta voahausa.com masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma ni Usman Ahmad.
Kasancewar duk ranar Juma'a muna magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni har ma da maganar addini.
To yau zamu dubi tarihin tsohon shugaban Afirka ta Kudu ne marigayi Nelson Mandela da irin fafutukar da yayi dan sanin me shugabannin mu na Afirka za su iya dauka daga cikin salon rayuwarsa.
Inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well.
Muryan tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu kuma mai fafutukar kare yancin bakaken fata marigayi Nelson Mandela kenan a karan farko a matsayin sa na shugaban kasar Afirka ta Kudu.
Ana firo Lilala dan kabilar Madiba a kauyen Mezo dake gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918. Sunan mahaifiyarsa Nonkapi Naskeni, mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Tembo.
Zamu karanto amsoshin ku na tambayar da muka muku game da abin da kuka dauka a rayuwar marigayi Mandela.
Sannan kuma akwai takaitaccen tarihin nasa game da wannan shi dan taliki dai da kuma rahoto na musamman akan sa musamman ranar tuna haihuwarsa wanda da yana nan da ya shekaru sun nisa kenan. Sannan zamu tattauna da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun dan jin wane ne Mandela.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku cewa wani darasi ya kamata shugabannin kasashen nahiyar Afirka ya kamata su dauka daga salon rayuwar tsohon shugaban Afirka ta Kudu marigayi Nelson Mandela.
To sakon farko ya fito ne daga Jibril Umar Nabasa yace kaji yau da gobe kenan. Hakika shugabannin Afirka babu wanda ke iya kwatanta mulki kamar yadda Nelson Mandela yayi duba da irin gwagwarmaya da ya sha kan wariyar launin fata kuma yayi shugabanci karo na farko ɗaya kenan yayi. Jama'a na buƙatar zai yi karo na biyu amma yake amincewa da haka. Kai ina ma a ce zai yi za a iya halin kirki irin nashi a rage kuɗaɗen abin duniya.
To Allah ya sa sai kuma sakon Dauda Musa ba rigima dan dume yace salam yau da gobe tabbas ko shakka babu samun irin shugaba Nelson Mandela irin wannan zamanin zai yi wuya gaskiya bana jin za a iya samu duba da ganin yadda manyan masu wato manyan mu suka bace da neman abin duniya.
To sai a hankali kenan. Sai Ilyasu Abubakar LK di Fataskum yace salam yau da gobe. Abinda ya dace shugabannin Afirka su koya daga tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela shine suna da yawa ma abubuwan yace kamar su yaki da wariyar launin fata da kuma san talaka bil haqi da gaskiya ba san kai ba ku huta lafiya.
To mun gode. Sai kuma sakon Zubairu Usman Dare mai dan Musa yace ya kamata shugabannin mu na Afirka suke sauraron talakawan su.
Haka yake. To sai kuma Adamu M Ala Dambam Allah ya sa na faɗa ni ne yace ya rubuto ne daga jihar Bauchi yace salam yau da gobe. A rayuwar Nelson Mandela babu ta banza saboda sabanin shugabannin mu na yanzu da za su yi koyi da halayensa. To ba wani talaka da zai shiga halin ni yasu ku tashi lafiya.
Sai kuma sakon Alhaji Kabiru Highlanders yace Nelson Mandela yayi abin da ya kamata shugabannin yanzu su koya daga cikin abubuwan da yayi a cikin rayuwarsa. Akwai kishin kasarsa da na launin fatarsa da kin damuwa akan wato da kin dawama akan mulki. Gaskiya samun irin sa sai an duba.
To sai kuma Jamilu Musa Sabalai yace yau da gobe hakika rayuwar shugaba Nelson Mandela a wannan zamani sai an yi kokarin bincike ba ma anan Afirka ba a duniya baki daya. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni nagari.
Haka yake. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rajau yace akwai dimbin darussa akan da ya kamata shugabannin mu na Afirka na yanzu su koya game da rayuwar Nelson Mandela. Babba daga ciki shine su daina son makalewa akan mulki kamar jemage. Kamar jemage ya samu reshe sun gani dai wa'adi daya yayi ya hakura bai ce zai yi kokarin zarcewa ba duk da dai al'umma suna son ya zarce sabanin yanzu sai kaga hankali ya tashi ga masu neman mulki
ai ta zarce ma har da zarce ce sai kaga ana neman har da karo na uku wasu to Abdulhamidu Bashiru Guiwa so bai ce yau da gobe hakika akwai darussa masu tarin yawa da shugabannin Afirka ya kamata su koya daga tsohon shugaban Afirka ta Kudu Nelson Mandela kamar kishin kasa da al'ummar sa da kwatanta gaskiya da adalci wajen mulki ta yadda ko mutum ya mutu za a rika tunawa da shi irin haka
aka ne sai kuma sakon Abubakar Kawu Girgir yace babban darasin koya game da rayuwar Nelson Mandela wanda ya kamata a ce shugabannin mu sun yi shine jajircewa kan samar da zaman lafiya da haɗin kan al'umma da kuma fifita rayuwar talakawa fiye da tasu sannan da sadakar da rayuwar wato rayuwar su kacukan dan samar da ci gaba a ƙasa baki daya amma sai dai hakan da wuya a wajen shugabannin mu na wannan zamani
To sai Muhammad Musa Dambam yace shugabanninmu na Afirka su yi koyi da kyakkyawan halayen gwarzo dan gwagwarmaya wato Nelson Mandela ta fannin yaki da kyamar bakar fata.
To shi kuma Garba Broker mai hoto gumi yace tabbatar da adalci, kaunar kowane jinsi, wato baiwa kowane mutum haƙƙin sa ba tare da nuna addinanci ko kabilanci ba. Jajircewa akan kwato yankin kasar ka, farfadowa da sabbin abubuwa domin kaucewa dogaro da kasashen yamma da dai sauransu.
To sai Aishatu Barista Shole Maska tace salamu alaikum filin yau da gobe. Ya kamata shugabannin mu na Afirka su yi koyi da darasi daga rayuwar Nelson Mandela wajen jajircewa ko bayan rayuwar su ma dinga tunawa da su.
Shi ko Ibn Abdullah Bojude yace ya kamata shugabannin Afirka su fahimci cewa saka kishin kasa a gaba ta yadda za a sama wa talakawa bayan Allah neman nasawa a bakin salati cikin sauki. Amma ya kamata mu fahimci gyara fa baya zuwa lokaci guda Hausawa ma na cewa su kai wato an sha wuya sai an sha wuya akan sha dadi
haka to sai daga karshe Muhammad Sani Jangebe yace salamu yau da gobe hakika akwai darasi to amma kash abin da kamar wuya wai gurguwa da auren nisa ko kadan bana tsammanin shugabannin mu za su iya koyi da wannan bawan Allah ganin yadda zalunci da rashin tausayi da rashin kishin kasa yayi musu katutu da neman aljihun su To bai ga wayannan sakonnin kuma yanzu sai mu je ga rahoton da wakilin mu Babangida Jibrin ya aika mana daga Lagos game da ranar tuna da shugaban Nelson Mandela inda da yana da rai da ya shekara 100 a ranar da aka yi wato tuna da shi ne ranar 18 ga watan da ya gabata din nan.
That respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well.
Muryan tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu kuma mai fafutukar kare yancin bakaken fata Margayi Nelson Mandela kenan a jawabinsa ga zauren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayin sa na shugaban kasar Afirka ta Kudu kinna bane dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da Nelson Mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa a lokacin bukukuwan na bane dai an fara gudanar da taruka tun daga majalisar ɗinkin duniya zuwa kasashe na duniya daban-daban a sakon sa domin bikin na bana babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa Nelson Mandela jangwarzo ne mai fafutukar samun yanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba To ko wane ne ma dai Nelson Mandela? Tambayar kenan da naiwa Dr. Shaibu Aliyu Ancau, malamin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Nelson Mandela shine shugaban kasar Afrika ta Kudu na farko wanda ya zama shugaban kasar Afrika ta Kudu bayan ya shafi shekara 27 yana gidan jarum akan gurmaya da yi domin kawo karken wariyar launin fata a kasar Afrika ta Kudu. Bayan kawo karshen wariyar launin fata ne aka zabi na farko wanda ya shafi dukkan mutanen kasar. A dalilin haka aka zabi Nelson Mandela ya zama shugaban kasar Afrika ta Kudu na farko a 1994. Ya zama shugaban kasa ina dan shekara 77. Ya sauka a shugaban kasar Afrika ta Kudu ina dan shekara 82. Gudun wanda ya bayar musamman jajircewansa da kuma kyawun manufarsa na kawo launin fata a kasar Afrika ta Kudu yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama shi ta mai da ranar haifarsa ki walana shi da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan fadin duniyar nan. Ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kai, a'a, rana shi da ake zama a tattauna aka kyawun manufofi da musamman kudurinsa da kuma manufarsa na zama lafiya da kawo zama lafiya a kasashen Afrika duniya baki daya, ya an haɓaka shi, ya an ɗaukaka shi da sauransu.
Shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa, jama'a da ma na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su musamman ma dai yabawa da halayensa na kwarai tare da neman sauran shugabannin Afirka su koyi da halayensa wajen adalci akan al'ummarsa. Ga dai abinda wasu ƴan Najeriya ke cewa game da halayen marigayi Nelson Mandela.
Mutum ne wanda ke gurdo a bakar fata baki daya na Afirka baki daya kai da duniya ma baki daya. Muna masa ina fata bakar fata duk inda take musamman mu nan Najeriya su yi koyi ga irin nashi. Lokacin da ya fito daga suka rufe shi akan neman ƴancin ɗan bakar fata ya shekara 27 da ya fito aka zabe shi ya shiga gwamnati kaga shekara 4 sai ce ya aje aka ce masa ya ci gaba ya ce a gashi har yanzu muna kaunar sa amma sai ce ya aje daga shekara 4 nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna kaunar sa.
Game da Mandela bai da wanda za a kwatanta da shi a nawa sani a nawa guntun rayuwar da nake da shi don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda zaka iya kwatanta ka cewa ne yayi kaman shi kuma armin alherin da ya makasan shi ni ma ina fata a nan Najeriya mu samu wani yayi kwatancen haka mu ma nan a yabe mu kaman don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon kasan mu ma mu samu haka a Najeriya muna fatan haka insha Allah.
Say thank you and thank you again.
Baba gina jibrin murai Amurka daga Lagos.
Viva Mandela ba.
Haka.
To ga wanda bai san ko wane ne Nelson Mandela ba, ga Usman da takaitaccen tarihinsa.
Ana firo Lilala dan kabilar Madiba a ƙauyen Mezo dake gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918. Sunan mahaifiyarsa Nonkapi Naskeni, mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Thembo, wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru 12 a duniya, inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa yayi aiki suka dauke shi a matsayin dan gida tare da renansa. Sannan Tororo Lilala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar bada tasu gudunmawar da za ta kawo ƴanci ga al'ummarsa game da bautar da ake musu. Yayi makarantar primary a Owonu inda malamarsa Miss Dingane ta bashi suna Nelson, kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma dalibai sunan mabiya addinin Krista, wato sunan Kristoci. Yayi karatunsa na karamar secondary a Clarkbury Boarding Institute, daga nan kuma ya kammala sakandarensa a wata fitacciyar makarantar secondary wadda aka fi sani da Wesleyan Secondary School. Mafiya yawancin manyan mutane kuma a kasar ita suka yi. Ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry don yin digirinsa karami, wato ma'ana kamar diploma kenan. Amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin ɗalibai. Bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora, abin ya bata wa sarkin masarautar Hakizeweni rai sosai, wanda hakan ya sa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice. To amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekara 1941, inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai. To amma bayan haduwarsa da wani dalalin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sigilski. Daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomar sa a fannin aikin lauya a shekarar 1943. Daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lauya amma sai dai nan ma din kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi haka yake hakura a shekarar 1952 ya kuma fara karatun jami'ar London jim kadan bayan da aka daure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekarar 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar Afirka ta Kudu ya kuma kammala aikin karatun aikin lawyer ya kuma kammala gab da ƴan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lawyer Nelson Mandela yayi aure da abokiyar wasan Walter wanda suka hadu din nan a baya mai suna Evelyn Mays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da ƴaƴa maza guda biyu Tambi da Makagaso sai kuma mata guda biyu inda Tuntuni suka rasu tun suna jarirai auren su ya mutu a shekarar 1958 daga baya ya auri wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna Winnie Madikizela a shekarar 1958 din amma suka rabu a shekarar 1996 bayan sun haifi ƴaƴa mata guda biyu Zenani da Zindiswa dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekarar 1942 inda ya shiga jam'iyyar African National Congress a shekarar 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a karkashin jam'iyyar ta ANC tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar 5 ga watan Disambar 1955 wanda ƴan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris din shekarar 1961 tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da dauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumar sa da laifin barin ƙasa da kuma yi wa ƴan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bujirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairu 1990 aka kuma zabe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekarar 1991 sannan wa'adin mulki ɗayayyen rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan Afrilun shekarar 1994 ya sami gagarumin lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da Nobel Peace Prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2013
mun gode na jifa
ta da wata
yan kasa
sai dadi sosai
sosai haka da ma'ana kuma eh to kai tsaye ta waya kamar da muka ce zamu tattauna da mai fashion baki akan al'amuran siyasa musamman kasashen mu na Afirka wato Professor Bube na Maiwa yanzu haka muna tare da shi assalamu alaikum
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
assalamu alaikum professor
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
to professor barka da warhaka barka da juma'a kuma
barka kuna lafiya
lafiya law wallahi ya kwana biyu
alhamdulillah duk fulani nan suna lafiya da bare bare nan
suna nan ga su a zaune
ina nan inda nake
eh wallahi ni ma ga nan nayi bakanto
professor a bar wasa da sanda da wuka kuma
to shikenan an gama to professor muna magana akan marigayi Nelson Mandela wanda kuma duk duniya ta yadda da wayayin Nelson Mandela da gaskiyar sa adalci kishin kasa da makamantan su menene zamu tsinta gashi har mun ji dan gwaye shi me zamu tsinta a cikin rayuwar sa musamman shugabannin mu na Afirka kana da mintunan da za su kai kila bakwai kana ta bayani
insha Allah wato akwai darasi cikin daruruwa da ake iya dauka a cikin rayuwar shi si Nelson Mandela kin da yau ya zamanto muna makami dangane da iko har kuma da zamantakaiya ma tsakanin al'umma idan kuka lura da wannan rayuwa tashi da kuka bada wato kuna ganin cewa da mutum ne wanda ya tashi tun yana karami a cikin fama da kokowa da daga da yaki da duka abin da ya zamanto ya shahi talakawa ko kuma rashin adalci wato rashin adalci bai yarda shi ba to wannan abun har ya kai yake shiga kurkuku yana hutowa bugu da ƙari dai har ya zo ya hau iko har mutane waɗanda ya zamanto suka musguna mishi suka kama shi suka sa shi gidan kurkuku shekaru da shekaru da ya fito daga cikin wannan halin shi kenan sai kuma ya yahe musu
yana nufin ne ta samu kuma
yana nufin ne wato shi ne cewa da mutum ne dai wanda cikin rayuwar shi baya neman raba kawunan mutane a'a yana neman haɗin kan 'yan ƙasar shi da haɗin kan 'yan Afirka wato komi irin lahin da aka maka idan ya zamanto ka huta daga cikin wannan halin ya kamata mutum ya zuba ma zuciyar shi ruwa ya nemi safantawa da waɗanda suka mishi wannan aikin a da wato a manta da haka ko Allah Ubangiji yana cewa a rinka yahewa juna to shine na ɗaya kenan wanda shi ya nuna cewa da shi dan adam ne amma zuciyar shi ba zuciya bace wadda take da riko a'a na biyu ta fannin kamar iko wanda yayi yayi iko a cikin tafarkin demokrasiya na ɗaya kenan na biyu kuma yana da yancin sakan yiwa ma a zamanin ne in yace yana son kamar sai mutu karaba dan Afirka ta kudu za su bashi shi amma kuma rashin kwadan iko yasa yaki na biyu ma yaki abinda ma gudan kundin milkin kasar yake bashi to shi sai yaki yau in aka je aka diba a nan cikin nahiyar mu ta Afirka akwai shugabannin kasa waɗanda suna cewa an zabe su amma mutu karaba in suka riga suka kai can ko ba su bane za su maguda wanda za ya zo ya dauki wurin su ya zamanto
nasi ne
to shi bai yi haka ba kuma bai shiga cikin yanayin zabe ba daga baya wanda ƴan Afirka ta kudu suke so su suka dauka suka sanya ko da ya zamanto jam'iyyar ce ta su darasi na uku wanda nake iya kamawa ga rayuwar shi Nelson Mandela wannan kuma ƴan Najeriya wanda ba su da wannan ra'ayin su ya heni wato rayuwar shi ta kwaikwayo ta Sardauna yana fadi na ji a gabakin su da mai tama dan masani na Kano kuma na karanta yace ba ni hwatar in na mutu a ce na tara dukiya abinda nake hwata shine cewa idan na mutu a ce nawa jama'a aiki kuma nawa jama'a adalci Nelson Mandela ya yi haka da ya sabka daga karagar iko sai da ya je masar dokoki ya ce musu to ni ga ni ba ni da wani albashi kuma ina da sabuwar uwar gida dole sai kun tsaya kun dibe ni da idon rahama kuma ni wani dan alawus wanda za ni ciki gida na wannan kowa sai da yadda haka kenan bai tara dukiya ba ko da yake kasa
duk wannan gwalagwalan da diamond din da suke da shi bai ci ba
madalla ko da yake Afirka ta kudu kasa ce mai arziki wato shi bai yi rubda ciki da dukiyar jama'a ba ta kasar shi yau in aka je aka dauka yawancin shugabanninmu duka abinda suka sa gaba shine cewa su yi rubda ciki da dukiyar jama'a wato su tara ma ƴaƴansu abinda sai jikoki ana ci Sardona da tawa balewa a Najeriya da shi Nelson Mandela wannan akida ta su tazo ta zan daya na uku wanda na rike na faɗa muku na ce muku haka kan kanun jama'a wato talaurin ne kai jani kai baki ne Nelson Mandela a cikin kasar bai raba kawo na mutane ba yau idan aka je aka dauka akwai shugabanni waɗanda suna cikin ƙasa inda ya zama to akwai kabilu a ciki to suna raba kawunan mutane sai kaga ka ce wannan kabila ta ce wannan ba kabila ta bace kabila ta na haifan ta kai ga kabilar wani a shi baya da wannan abu na hudu wanda na rike darasi a gare shi shine cewa ta fannin karatu da neman ilimi
haka
wato mutum ne wanda ya tabbatar da cewa ya yi imani a zamanin yana da rai cewa da idan ana son ƙasa ta ci gaba dole ila tila sai yanayin karatu da neman ilimi yau in aka je aka yi raskuna a cikin jami'o'in da aka gare mu nan nahiyar Afirka in aka ce kamar za a jera su biyar na farko duk jami'o'in Afirka ta kudu wannan na tabbata muku da haka sai sa'annan a samu wasu jami'o'i na kasashe masu aiki da turancin Ingila su biyo mu ta mutanen jami'o'i ta ita ta 14 amma ita ce ta
farko
cikin jami'o'i masu aiki da faransanci
nan inda kake adudiyo ko
tabbata 14 take amma biyar din nan na gaba duka ƙasar Afirka ta kudu suke wato sun mai da hankali ga neman ilimi saboda ba a igi na ƙasa muddin ba tare da an nemi ilimi muddin ba tare da an yi karatu ba kuma wai karatun ba karatu kawai da baki ba na turanci a'a ana iya yin shi da baki na larabci wanda dai kake iya amfani da shi ko na rasanci dukansu
abinda ka fahimta
abinda nake so in kwatanta wanda na doka na ƙarshe yanayin diplomasiya a zamanin da shi Nelson Mandela yake iko wato shi yana kokowa ne a ce nahiyar mu ta Afirka gaba ɗayanta a ce ta yunkuro ta zamanto ana haɗi ta naji ku tuna da cewa a zamanin da ya samu bakuntar shugaba Bill Clinton dan Afirka inda kake sai da daɗi ya kone ka sosai sosai saboda ya zo yana kallon shugaba Clinton yana mai faɗa mala yana faɗa mishi gaskiya kirikiri ya faɗa mishi yau ka je ka ɗauka yawancin shugabannin mu duka wa'ansu ma da an zaɓe su tun ba namu na masu aiki da yaran faransa ba da an zaɓe su ba maimakon su gwa mai makwabta a je a gani yadda za a yi zamantakaya a'a sai su ruga da gudu su je su faransa can su je su kai gaisuwa
shi ko kaga sai gashi da Clinton hoton ma da nake kallo kenan na tsohon shugaban Amurka
da shi a inda aka da kyau kuje yana keta mai gaskiya sosai sosai shi ne muke so gwarzo muke so mu samu irin shi wanda a cikin duniya ba ruwan shi
to professor
yana neman sasantawa a nan nahiyar mu ta Afirka ku tuna fa da cewa ɗan Najeriya ma a zamanin iko a batun lokacin da aka ma Ken Sarauniya wannan hukunci ƙasashen duniya suka ce a kaɗa Najeriya takunkumi sai ya ce a ku dakata takwana hannu a nan gida mu je mu lallaɓe a bata mu gani in yana yarda to Allah bai sa a bata yarda ba sai ya aikata hukuncin shi ya sa shi shugaba Mandela wannan abin ya mai zahi sai ya juya saboda ya nemi a sasanta amma a bata bai saurare shi ba ya aikata to wannan kun gani wato ko ina yana neman kawai a sasanta kuma abu nan dai wajen mu takwana daga cikin gida mu gyara kakin kasashen waje su ce za su sanya hannunsu a cikin yanayin mu
to professor yanzu dai lokaci ya yi mana
amma ai ka fasa mana bakin da kyau sai mun samu lokaci za mu yi shiri akan maganar Afirka ta Kudu dama Hafsa tambaye da ta so ta maka kenan akan yanda kuma sai gashi an samu hatsaniyar cewa sai kaga yan Afirka ta Kudu kuma suna gallaza wasu yan Afirka a cikin Afirka ta Kudu
a zamanin babu wannan
yawa to zamu waiwayi wannan a wani karan da zamu sake jiwa insha Allah mun gode sosai da lokacin ka
mun gode kwarai da gaske
yanzu dole mu tattare
ina kwarai da gaske
saboda lokaci to amma da fatan dai abun ya amfano inda akai domin su yanzu kan a madadin
Hafsat Maina Muhammad
sai kuma Daniel Brown da ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. John Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairin sa mu zama lafiya
yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari ba
yau da gode murya Amurka na kiran kuma ta yau da gode shirin su bi ko ba sai na ba
ma tuwa san kwallo bata manta ba wasan kokowa bata mance ba